السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساد وآيو أولنا يمتي نشاب يوغوة رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 435 wadda ta yi daidai da 9 ga watan 7 na shekara ta 2014 ta miladiya zamu tashi a cikin tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na alfurqan zamu tashi aya ta 61 a cikin suratul tauba in Allah ya so tambayoyin da zamu samu karanta su yau insha Allah tambaya ta farko menene hukuncin wanda yayi sallah a gaban liman da kuma wanda yayi a gaban masallaci wanda yayi sallah a gaban liman akwai tafsil ana rarrabewa idan yayi sallah a gaban liman ko a gaban masallaci saboda rashin samun waje sai a gaban liman din ko a gaban masallaci to a wajen jamhurin malamai mafiya yawan malamai babu laifi akan sallarsa sallarsa tayi babu wani karhanci domin wannan shine abin da zai iya yi ba shi da iko illa bai samu wajen da zai salla ba illa wannan wajen amma wannan da sharadi guda daya shine sharadin zai iya bin liman zai iya koyi da liman domin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya liman ya zamanto liman ne dan ai koyi da shi saboda haka sharadin kai limanci ai sharadin kai koyi da liman zaka iya yin koyi da shi in ma ta hanyar kana ganin sahu ko kana jin sa ko kana jin wanda yake isarwa a bayan sa saboda haka idan zai iya jin liman ta fuskar yana jin wato kabbara da dagowa ko da baya ganin sa to wannan koyi da liman yayiwo a wajen sa dan haka sallar sa ta inganta sai dai ba zai wato ba zai zo yayi sallah a gaban liman ba sai bisa larura babu wajen da zai wannan shine mazhabul jumhur mazhabar imam ahmad ibn hanbal wanda yake wannan daga cikin mufradat na mazhabar imam ahmad ba wanda daga cikin yana daga cikin abin da ya kadaita da shi shine ake cewa mufradatul hanabila abubuwan da ya kadaita da su ya kadaita a cikin sauran malamai ya bata sallar sa yace wanda yayi sallah a gaban liman sawa'un masallaci ya cika ko masallaci bai cika ba shi da sallah kuma wannan matabar shine zaka ga malaman a kasar Saudiya suke akai saboda haka kamar a masallacin Madina suna sanya shati suna sanya layi cewa kada wanda ya wuce nan wajen ya wuce inda liman yake ba shi da sallah da wannan suka yi ruku babu wani uzuri da zai sa mutum ya wuce gaban liman ko da zai iya yiwuwa ya bi shi dalilin su shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi ya ku wanda suka imani kada ku sha gaban Allah da manzansa suka ce wannan taqaddum din da ake nufi wucewa gaba hissan wa ma'nan wato kada ku sha gaban Allah da manzansa ma'ana kada ku yi abu ba tare da kun ko kada ku yi abu gaba gadi ba tare da kun bi umarnin Allah da manzansa sallallahu alaihi ba hissan ku a aikace shine ka ketare ka wuce gaban Allah da manzansa to wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam shine limami a cikin sallah Allah ya hana a wuce gaban sa to dan haka duk wanda yake tsayuwa a wannan matsayi na limanci Allah ya wuce ya hana a wuce gaban sa kuma suka ce wannan hayu yaqtadi alfasad in aka an Allah ya hana abu hai abinda aka hana yana nuna cewa wannan abinda aka yi batacce ne abinda aka hana shi in aka yi shi batacce ne saboda haka suka ce sallar da aka yi tare da yin wannan hanin batacciya ce sallar ta baci sahihin magana mazhabar jumhur saboda la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora mare abinda ba za ta iya ba kuma maqsudin limanci shine ai koyi innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi dan haka idan mutum bai samu waje ba sai gaban liman yayi sallah bisa wannan larurar to babu laifi to yabqa idan babu wata larura akwai inda mutum zai yi sallah amma sai ya zo ya wuce gaban liman ko yayi sallah a gaban masallaci shi wannan menene hukuncin sa to anan wajen jumhurin malamai sun ce sallar sa tayi ma'al karaha tare da karhanci wadansu su sukan ce ma tare da haramci ya aikata haramun wato yayi laifi sai yayi istighfari domin yin sallah daban laifin kuma kai sallar a bayan liman rashin yin sallah a bayan liman wannan wani laifi ne daban da istighfari ana fata Allah zai iya yafe shi ta hanyar neman gafara Allah to shi ko Imam Ahmad a wannan babin ma min babi aula ma yace sallar sa bata yi ba da larura ma yace sallar bata yi ba ballantana babu larura to saboda haka idan mutum ya rinka taka tsantsan kada ya wuce gaban masallaci yace zai yi sallah ko gaban liman yace zai yi sallah sai in har ya tabbatar babu masaka tsinke inda zai samu ya sallah a bayan liman musamman la'akari da cewa wanda yayi magana ya bata sallarsa malami ne daga cikin malaman musulunci saboda haka kuma daga cikin ka'idojin malami akan yi ihtiyab abinda ake cewa al-ihtiyab shine kula da qaulul mukhalif kula da qaulun wanda ya saba ma kai qaulun da kake domin tayu ya zamanto gaskiya tana tare da shi duk da yake zakai bakin kokarinka ne ka bi abinda yake shine ya rinjaya a gare ka a cikin addini amma duk da haka ana so yana daga cikin tsoron Allah da taka tsantsan cikin addini kaulin da ya saba manaka idan zai yiwu ka kula da shi mura'atu qaulul mukhalif yana daga cikin abinda malamai sukan yi amfani da shi wajen wato al'amura na shari'a mata da suke bin sallah daga cikin gida idan zai yiwu su koyi da liman ta hanyar suna jin sauti ko da an dauke wuta za su ji sauti kama alal misali an san masallacin da generator yake amfani kuma generator ba irin dan kuciku bamu bane wanda kullun yana yi sai an ji an sake tashin sa a generator ne gangariya wanda da wuya kaga wato ya mutu ana cikin sallah idan zai iya yiwuwa ayi sallah za su iya bin sallah daga nan domin an ruwaito matan sayyidina Umar mutanen gidan sayyidina Umar suna sallah da sallan masallaci haka dalika Anas ibn Malik da yana Basra mutanen gidansa suna yin sallah da sallar masallaci daga su kuma suna sallah daga gida din saboda haka babu laifi za su iya yi kuma mun san Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana cikin dan daki wanda aka katange lokacin da yake itikaf a cikin dararen Ramadan ya dauki hujra ma'ana wuri ne wanda aka kange da tabarma yake sallah a ciki sahabbai suke sallah da sallar sa saboda zai iya yiwuwa su yi wato koyi da sallar tasa alhali shi yana cikin daki su kuma suna cikin kwarewar masallaci saboda haka babu laifi mata su yi amma idan masallaci ne wanda inda in akwai nefa za a suji in babu nefa sai a kyale su da sallar su kadai ban san ruku'u liman yayi ba ko sujada yayi to a nan wajen kaga la yumkinul ittiba ba zai yi shi koyi ba in ko ba zai yi ai koyi da liman ba limanci bai inganta ba ka'ida saboda wannan hadisin innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi saboda haka sharadin limanci yiwuwar ai koyi da shi dan haka idan ba zai yiwu ai koyi da shi ba kuma wannan kai sai kai amfani da basirarka bisa wannan ka'ida da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shin zai yiwu ne koyi da wannan limamin ko ba zai yiwu ne koyi da shi ba in zai yiwu to limancinsa ya inganta in ba zai yiwu ba limancinsa bai inganta ba wa bitali sallar da kai a bayansa ba ta inganta ba na'am shi ma ai kaga wannan larura ce saboda yawan jama'a kuma wannan shine kusan dabi'ar kowane masallaci a garin nan kowane masallaci aka ce za a yi sallar juma'a to sai kaga an cika ba masallacin ba ba harabarsa ba hatta titina titin da yazo ta bayansa da yazo ta gabansa duk mutane sai sun cika shi da sallah saboda haka idan ka cewa mutane duk waɗanda alal misali wanda suke sallah a kan gaba wajen Alu Avenue wajen Prime College din nan akan wannan masallacin da aka ce ba su da sallah to aka ai daruruwan mutane za ka bata sallar su kuma yaushe ta yaya za a yi ta ina za su kewayo su zo su samu sallar idan suka zo sauyin ya miƙe har can round din Lodge Road duk da haka su wayene ina za su yi kaga ai bukata ce ta sanya yawan jama'a ne to wannan duk wannan yana karfafa abinda jumhurin malamai suka tafi akai na ingancin sallar wallahu ta'ala a'lam sannan wannan mai yace na kasance ina yawan sayan littattafan turanci waɗanda yawancinsu daga kasashen waje suke zuwa waɗansu na san malaman da suka rubuta su, waɗansu kuma ban sani ba. To gudun kada na fada cikin karatun littafi masu gurɓatacciyar aƙida, yaya zan yi na bambance haka? Eh, ka rinka tambayar malamai, sai ka rinka tambayar malamai littafan da kake gani, ka rinka mayar da su malamai su baka su maka jagoranci a kai. Saboda kwarai da gaske akwai littafai da dama guba tana yawo, musamman ma na littafai ma mai sauki ne bisa na wato website da social media. Dan yanzu hatta waɗanda suka yi ridda suna da mabiya, suna da line, suna da Twitter din su, Twitter account din su da mabiya wanda suke bin su akan ra'ayoyin su na ilhadi, kuma ana bin su a ji irin shubuhohi wanda suke yadawa domin su rikitar da marasa ilimi akan addini. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin abinda yake sanya ka gaskata abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da Dujjal, cewa babu ko ina da ba zai saba ba a cikin duniya. Idan waɗanda ma ba Dujjal din, akwai Dujjal, ba wai ina cewa waɗannan social media din sune Dujjal ba, kada ku ce na faɗa haka. Idan waɗansu suna cewa ai ba wani abu ne Dujjal ba illa irin waɗannan hanyoyin da ake yada bata, a'a, akwai Dujjal kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Amma waɗannan aya ce da abinda yake faruwa ta hanyar social media ɗin da internet, aya ce da zai sa ka gaskata abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da Dujjal, cewa babu wani gari a bayan ƙasa fashi sai ya taka shi, sai ya kai ya zuwa gare shi. Saboda haka ra'ayi ne guda yanzu za a faɗa, sai ga yaya a ko'ina a duniya babu inda wannan ra'ayin ba zai kai ba, babu wanda ba zai samu wato fitunuwa da wannan ra'ayin ba, sai wanda Allah ya tabbatar da shi. Saboda haka kukula ba kawai da littafai ba, kukula da social media, kukula da abin nan a internet site da kuke shiga, ku rinka tambayar malamai, ku rinka tambayar malamai, ku mayar da abu ga masanansa. Don haka in ka samu littafi ka je ka bijirar da shi. Littafan da kamar ba ina kiran kasuwa bane ga Darussalam, amma littafan da Darussalam suke bugawa littafai ne waɗanda suke na aƙida ingantacciya. Saboda waɗanda suke tsaye akan waɗannan littafai, waɗanda suke tsaye akan wannan matba'a, aƙida su sahihiya ce, kuma ba kasuwanci suke ba. Akwai wanda suke kasuwanci, duk littafin da ya zo wajen su za su buga, ko menene za su buga, ya rage kai ya naka, ka bambance wannan naka ne. Amma akwai wanda suke su sun ɗauki wannan su za su bambance maka, za su tace. Ba littafin da za su buga sai littafi wanda yake karɓaɓɓe, kuma suna da lajina ta malamai wanda take screening littafan da su, wanda suke tace littafan da ake bugawa. To kamar wa'annan littafan Darussalam babu laifi. Ka ɗauki duk littafi da ya zo daga Darussalam, insha Allahu sahihin littafi ne, babu abin nan, babu shakka insha Allahu a cikinsa. Sai dai dan an ce sahihin littafi ne, bai nuna duk abin da yake ciki kuma gaskiya ne 100% ba. Domin shi kansa ba abin da yake gaskiya 100% sai alkitabu was sunna. Kowa kuwa ana karɓa ne, a karɓi wani, a ajiye wani. A karɓa abin da ya dace da kitabu was sunna, a ajiye abin da bai dace da kitabu was sunna ba. Saboda haka dai ba za ka wadata da malamai ba. Ko menene in ka karanta, in ka je maka abin nan burun-burun, ba ka gane ba, ka ce hanya, in ka ji irin tambayar za ka ce to haka ne, kana shakka, to ka maida shi zuwa ga malamai. Sai su malamai wanda ka aminta da iliminsu. Sannan ya ce, dan Allah ina son ƙarin bayani akan khutbatul haja. Na ji wani malami yana cewa ba a farawa da inna alhamdulillah, wai hakan bai inganta ba. Allah ya mayar da malam gidansa lafiya, amin. To a cikin riwayoyin khutbatul haja, Sheikh Al-Albani ya inganta, ya kawo alfaz din da suka zo. Ni ban kiyaye cewa farawa da inna alhamdulillah bai inganta ba, amma shi malamin da yake faɗa watakila sai ka samu ka tambaye shi mustanadin rashin cewa bai inganta ba. Amma a sanina a cikin alfaz din khutbatul haja ya inganta a fara da inna alhamdulillah, kamar yanda ya inganta a fara da alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Saboda haka idan ban kiyaye rashin ingancin ba, amma wannan ba wai yana nuna kan cewa shi malamin da ya faɗa bai kiyaye ba. Saboda haka sai ka tambayi malamin da ya faɗa kan cewar menene mustanadinsa, madogararsa akan cewa bai inganta ba.
Ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لهم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
نعم كفهم تاشي wannan ayar akwai masala masail guda biyu ko uku da suke da alaka da ayar da ta gabata, ayar ismatus sadaqat da ya kamata na ambace ta. Na farko dai mun ga yanda hikimar Allah jalla wa ala take ta yanda ya barrantar da manzansa salawatullahi wa salamuhu alaihi wajen rabban sadaka, yadda Allah madaukakin sarki bai bar abin a hannunsa ba, kamar yanda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah lam yarda bi hukmi nabiyyin wala ghayrihi fi sadaqat hatta hakama fiha fajazza'aha thamaniyata ajza. Allah bai karbi wato bai tsaya bai yadda da hukuncin wani annabi ba ko wani ya ijtihadi akan rabban sadaka har sai da yayi hukunci a cikin rabban sadaka ya kasa ta kashi takwas. Saboda haka a cikin wannan akwai barrantar da sahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanta a tuhumce shi da cewa ya karkata ga wani bangare na mutane wajen rabban sadaka, yanda Allah da kansa shine ya jibinci yin wannan. Sannan a mas'ala ta biyu shine Allah madaukakin sarki ya kasa sadaka din nan kashi takwas. To shin dole ne yayin da mutum zai bada sadaka sai ya ba ma kashi takwas din nan a cikin sadakarsa, sannan fitar da zakarsa ta inganta? Tunda Allah ta'ala ya ce innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, sadaka ga fakirai ce da miskinai da masu aiki akan ta da yantar da bawa har ya zuwa karshen ayar din. To saboda haka kenan in mu ce tashi fitar da sadaka dole ne ya kasa ta kashi takwas, ya ce ga kasan fakirai, ga kasan miskinai, ga kasan amilina alaiha, ga kasan yan bashi, ga kasan fir riqabi, ga kasan fi sabilillahi, ga kasan ibnus sabil. Dole ne mutum ya haka, koko in ya bama kaso ɗaya ya wadatar. Jumhurun malamai akan kaulu tsani suke idan mutum ya bama kaso ɗaya ma ya wadatar, idan kuma ya bama dukkan kason gabaki ɗaya shi ma wannan yayi, amma ba sharadi bane sai ya game su. Saboda haka ba za ka ce ma wanda ya dauki sadakarsa da ya tashi bada zakka masu sifar fakiranci kawai ya duba, ko kuma da ya tashi bada zakka ya ce shi bana masu bashi kawai zai biya ma bashin su. Saboda haka ya nemi duk wanda ake bi bashi ya ce su zai bayar da zakkarsa gare su. To ba za ka ce zakkarsa ba ce ba, ai bai ba mu fuqara wal masakin ba, bai ba mu amilina alaiha ba. Kauli na farko shine kaulin Imam Shafi'i, cewa tunda Allah ya ambata su sai an ba mu kowa a tarfa masa. Wani yana cewa gaskiya, kawai da za ka ce gaskiya ne dalili sauran malamai duk sun saba ma Imam Shafi'i anan, bal fi'ilin khulafa'ur rashidin akan sabanin abin da Imam Shafi'i yake. Duk da Imam Shafi'i ba shi kadai bane, tare da shi akwai daga cikin fuqaha'ul Madina akwai Imam Ibn Shahab az-Zuhri mai sunanka, akwai Zuhri a ciki, akwai Umar Ibn Abdul Aziz Amirul Mu'minin daga cikin a'immatus salaf, wanda su ma kaulin Shafi'i suka tafi akai, amma wannan kauli nasu marjuhi ne, jamahirun al'umma sun tafi akan alqaulul awwal. Saboda haka kada a kusan yanzu zamani ne na mutane suna yawan karatu, wani zai je ya karato maganar Imam Shafi'i sai kaji ya zo da ita yake fatawa. Saboda yaji sabon magana yace duk wanda yayi zakka bai kasa ya ba mu kowanne daga cikin takwas din bazkarsa ba tai ba. Saboda haka hankalin mutum ya tashi yazo yana neman fatawa. Idan ka ji irin wannan magana kace a'a wannan kaulin Shafi'i ne, ka kyale mu da abin da jamhur suke akai, kuma shine rajihi. Mun ga amfanin zuwa makaranta kenan, yanzu ba zai yiwu kace za ka yi fatawa da mazhaba guda ɗaya ba, ba don komai ba, saboda ilimi yayi yawa kuma saduwar duniya ta zamanto kusa. Kun ga da ana ta rigima akan kabulu, idan mutum yana kabulu a ce ma kafiri ne a cikin nan 70s
an ga karkashe mutane akan kabulu amma yanzu kowa yana zuwa umra yana zuwa farilla da wani malami zai zo ya ce duk wanda ya kabulu ba shi da sallah zai kace a yanzu limamin makkan da duk yan makka da suke sallah kabulu zaka ce ba su da sallah wannan limamin ya koma makaranta haka haka wanda suke haka wanda suke to haka yanzu duniya ta zamanto alƙarya abinda ake a gabashin duniya yanzu sai ka ji shi a yammaci dan haka dole abinda ya wajibci mutum kullun ka zamanto cikin neman ilimi dan saboda ka san abinda waɗansu suke a kai ka san hujjar su kuma ka san kai kanka abinda kake a kai ka san dalilin ka dan saboda idan matsala ce wacce take ijtihadi na malamai wani ya saba to babu rigima a kai ba sai an daga hammata ba ba sai an ba mu hammata iska ba an yi doke doke balantana a kai ga kashe kashe irin yanda ake duk rashin samun isasshen ilimi ne yake kawo wannan idan ana zuwa makaranta ana jin maganga ana jin yadda malamai suke ciran ko suke ciran hukunci daga cikin alqur'ani sai ka fahimci makamar kowanne malami in yayin da kake da ilimi to kai maganin rigima ya rage maka kuma san rai dan dama kamar yadda ibnu taymiya yake fada abinda yake sanya sabani yake rashin kyau shine jahilci da zalunci jahilci baka san cewa abinda dan uwanka yake fada shi ma yana da hujja ba kamar yadda kai kake ganin kana da hujja saboda haka sai ka rinka rigima da kana jayayya da shi yayin da ka san yana da hujja sai ka kyale shi kamar lokacin da sayyidina umar ya ji wani yayi qira'ar qur'ani bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa ba hankalin sai tashi ya ci kume shi ya tafi da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi na je ina karatun alqur'ani bayan da ka karantar da ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karanta ya karanta ya ce karanta kai umar ka karanta shi duk haka aka saukar haka shikenan rigima ta kare to saboda haka rashin sani ilimi shine yake maganin da yawa daga cikin sabani abu na biyu shine kuma adalci idan babu adalci akwai zalunci to koda da ilimin sabani sai ya kai ya zuwa ga rigima da tashin hankali kace kai na duk da yake tayu ya zamanto cewar abinda kai wanda wani yake fada sabanin naka yana da ilimi a kai amma sai kace naka shine ingantacce saboda naka ne ba za a abu na kowa ba sai ba za a abu kowace mazhaba ba sai ta maliku sai iya yiwuwa Imam Malik ba annabin Allah bane sallallahu alaihi wasallam shi ba bai ce kowa zai bi shi ba da aka ce a rataye muwattansa a yada ta a ko ina dan kowa ya dawo ya zuwa gare ta sai ya ce a'a ya amirul mu'minin kada kai haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yada a duniya kowa ya je ya kai ilimin sa da ya samu daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abinda mutanen kowane gari suke rike da shi suna ganin wannan shine addini a wajen su in aka kawo musu wani sabanin wannan sai ce a ba san wannan ba bako ne saboda aka kyale kowanne mutane da abinda ya je musu na ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa ana karban maganar sa a aje wata sai sahibu hadal qabr annabi sallallahu alaihi wasallam ma abucin wannan kabar to haka wannan shine adalci to waɗansu da ilimin amma babu adalci saboda haka sai a yi ta rigima saboda haka dole ku rinka tuna wannan ka'ida ce muhimmiya da Sheikhul Islam Ibn Taymiya ya ambace ta a farkon littafin sa Ittiba'u Siratil Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim littafi ne muhimmi da ya kamata a karanta shi daliban ilimi ku karanta shi kuma ya fara da wannan ka'ida wacce take da muhimmanci shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiya da ake yawan sukan sa wanda ba san shi ba suke yawan sukan sa ya fi kowa adalci cikin da yawa daga cikin waɗanda suke ta sukan nasa saboda yanda ya san ka'idar addini ka'idar ilimi da ka'idar adalci ya fi kowa yi ma mai sabani da shi adalci shine zaka je yana cewa wanda suke sabani da shi da ni ne na faɗi wannan maganar taku zan yi hukunci da cewa na kafirta amma ku saboda ba ku sani ba bazan yi hukunci akan ku akan cewa kun kafirta ba saboda kuna da shubha akwai abin da yake har yanzu ya shiga duhu a gare ku dan haka dole zan yi muku bayani wani irin insafi ne kai irin wannan to haka ake so dalibin ilimi ya zama mai insafi to abinda zai taimaka maka ka san irin waɗannan ka'idodi abinda yake sanya sabani ya zama to ba mummuna ba wanda Allah baya so shine idan ya sifantu da ilimi da adalci kuma yayin da sabani ya sifantu da jahilci da zalunci to ya zamanto sabanin da zai kawo ashqaq sassabawa wanda Allah madaukakin sarki baya so saboda haka wannan muhimmi abin da yasa matsala ta karshe kuma ta uku wanda na so na faɗa dangane da wannan ayar shine waɗansu sau da yawa suna yawan fatawa yayin da mutum zai yi zakka yayin da za ka ba da zakka dole sai ka ce ma mutum wannan zakka ce sannan ta inganta zakka dan ta yi ya zamanto ya ɗauka kyauta ka bashi ko ya ɗauka sadaka ce to sharaɗi ne sai ka gaya masa cewa wannan zakka ce kafin zakkar ta inganta as-sahih ba sharaɗi ba ne saboda kai ka san cewa zakka ce shi kenan ta wadatar a hali ɗaya ne malamai suka so mutum ya bayyana cewa zakka ce. Idan wanda kake bashi zakkar kana shakkar cewa ya sifantu da sifar ahalin zakka, kana shakka shin wannan fakiri ne ko mawadaci ne, zahirin halinsa dai kamar mawadaci ne, ai kamar fakiri ne, amma ta yiwu kuma yana da waɗansu kuɗaɗe a ajiye, ko kuma a nemasa wani kasuwanci, amma dai irin dai halin waɗansu mutane ne na tsumulmula ya sanya shi yake bayyana a haka. To yayin da kake wannan shakkar, to waɗansu malamai sun so idan zaka bashi ka ce wannan fa bawan Allah wannan zakka ce, domin idan mai wara'u ne ya ce a'a ni ba ahalin zakka ba ne, to je ka nemi ahalin zakka ka bashi. To a wannan halin waɗansu malamai sun so yarda a yi wannan, amma in ba haka ba, idan ka sani ka saka kankance cewa wanda kake bashi zakka ya rinjaye a cikin zakkanka, cewa shi mabukaci ne yana daga cikin waɗanda aka sifanta guda takwas ɗin nan, ka bashi ba sai ka ce wannan zakka ba ce, ba sai ka ce wannan zakka ce ba. Waɗansu sun ƙarfafa cewa yana da kyau ka bashi, ka bayyana masa cewa zakka ɗin ce domin ka samu addu'a, tunda ana so yayin da ka ba ma mutum zakka yayi maka addu'a. To amma as-sahih wannan maganar ba haka take ba, wanda ake so a bayyana cewa zakka ce yayin da ka bashi shi ne shugaban musulmi. Yayin da zaka bashi zakkar, shi kuma idan ya karba yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce Allahumma salli alaihi, Allah kayi wato wato kayi rahama da ta dace tare da girmamawa a gare shi. Domin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan an kawo masa sadaka, kamar yanda Ali Abu Aufa suka kawo masa sadaka, yace Allahumma salli ala ali abi aufa. To an ce wannan shi wanda yayin da kake bada sadaka ga hukumar zakka, to idan suka karba ka je ka kai musu zakka, ko kwamitin zakka ka je ka kai musu zakka don wata jihar kwamiti gare su, wata jihar hukuma, in ka kai zakkar ka gare su, to in suka karba shi accountant da yake karba wannan, ya kamata masu aiki a hukumar zakka sai su yi musu course, su gaya musu ga irin abin da ake faɗa. Yayin da za su karba sai su ce sai a yi masa addu'a, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa barik lahu fi malihi wa waladihi, ko kuma kawai ma ka ce din kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali fulan, koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma idan mutum shi kadai ne zaka bashi, kawai ka bashi daga cikin zakka din, domin shi ba sai an neme shi da yayi wannan addu'a ba, wannan ga as-su'atu su ne aka sanya su su yi wannan addu'a. To sai karatunmu na yau wannan aya da muka ji an ambata aya ta 61. Allah jalla wa ala yace wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun, daga cikin su akwai wanda suke cutar annabi, suke cewa shi kunne ne mai sauraron komai aka gaya masa. Qul udhunu khairin lakum, ce ne kunnan alkhairi ne a gare ku, wato sauraro ne na alkhairi a gare ku. Yu'minu billahi, yana bada gaskiya da Allah, yana imani da Allah. Wa yu'minu lil mu'minin, yana gaskata mu'minai. Wa rahmatun lil ladina amanu minkum, kuma rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku. Wal ladina yu'dhuna rasulallah, waɗannan ku da suke cutar manzon Allah, lahum azabun alim, suna da azaba mai radadi. Anan Allah madaukakin sarki, a can Allah yake cewa wa minhum man yalmizuka fi sadaqat, daga cikin su akwai wanda yake aibata ka a cikin sha'anin sadaka. Nan kuma sai yace wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyya, bai ce wa minhumul ladina yu'dhunaka ba, daga cikin su akwai wanda suke cutar ka, sai ce daga cikin su akwai wanda suke cutar annabi, dan ya fadi munin wato wannan matsayi, wannan al'ada, cutar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne mai girma a wajen Allah. Abinda ake nufi da cuta al'ada ce duk abinda zai bakanta wa mutum, duk abinda zai bata masa, duk abinda zai bata wa mutum azani. Allah ta'ala ya ce wa in ka wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda, babu laifi a gare ku idan kuna da, idan akwai wata cuta gare ku daga ruwan sama. Kaga ruwan sama ai zai iya zama cewa cuta gare ka, ko yayin da yake ka baka da lema, baka da rigar ruwa, cuta ne wannan, ko da yayyafi ne kuwa, ya jika maka kaya, ya cuce ka, ya bata maka rai, bacin rai ne. To kaga abu kamar wannan saukar ruwa an kira shi adha, an kira shi adha. Haka zalika kamar kwarkwata ta kai, an kira ta adha. Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da wannan, faman kana a cikin ayar hajji, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, wanda yake mara lafiya daga cikin ku ko kuma yake da wata cuta a kansa, shine yana da kwarkwata, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Ka'ab ibn Ujra da ya ganshi da kurkwata yayi an yi saboda yayin da aka shiga cikin ihrami ba zancan wanke kai ba zancan taje kai yaga kurkwata ta dame shi har bin gefen goshin sa take yi yace la'allahu azaka hawamu ra'sik yace wannan wato waɗannan kwari dake cikin kanka suna cutarka ko yace ajal ya rasulullah yace eh suna cutata ya rasulullah sai yace to ka aske sannan kai fidiya kun suk nasika yace ka yanka akuya ka aske to kaga aka kira wannan aza saboda yana cuta kurkwata an san yadda take matsawa mutum ga wanda suke da shi yanzu an ci gaba da ne ake da kurkwata da kudin cizo yanzu an ci gaba tunda ana sa shampo da sauransu a da ka kullun baka raba yara da fesa shampo tsaka saboda ai maganin kurkwata ko ɗan mata ma yanzu da wuya kaga sun yi ballantana maza amma da har maza din ana yin kurkwata ga ku kurkwata ai matsuci to dukkan abin da zai bata wa dukkan abu na baci azani to duk abin da zai bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam azani ga annabi kuma wannan matsayi na annabci bai cancanta wani makhluki yace zai taba shi da batanci ba wanda yake da wannan matsayi ballantana batanci a cikin dabi'ansa a cikin halinsa shi da Allah ya tsarkake shi a halinsa yace wa innaka la ala khuluqin azim kana kan dabi'a mai girma sannan wani yazo yace har ya samu abin da zai bakanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani hali nasa ka san wannan dalili ne na rashin imaninsa da annabi na rashin imaninsa da Allah da alqur'ani saboda haka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam matakai ne kamar yanda zamu gani akwai matakin da yake kafirci ne akwai matakin da yake kuma haramun ne babban haramun Allah ta'ala yace daga cikin su akwai wanda suke cutar annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa huwa udhun shi mai sauraron komai aka gaya masa ne wato halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawan dabi'arsa da idan ka zo ka kawo masa uzuri ba zai bincike ka ba sai ce to ba komai sai ya karba uzurinka to wai wannan sai suke aibata shi da ci a ai ba komai ka gaya masa yadda zai yi da kai baya tsayawa ya tantance ba wuya an yaudare shi suna ganin wannan a wato kamar wani aibi ne tare da shi su ne masu wayo an ce wanda yake mai wannan hali wani munafiki ne da ake ce masa An-Nabtal ibn al-Harith waɗansu daga cikin malamai da suka rubutu akan sahabbai sun sanya shi a ciki amma sun yi tambihi akan cewar sun sanya shi a ciki ne don su ishara ga cewa an ambace shi amma a cikin munafikai aka ambace shi saboda haka duk wanda zai ambace shi da zimmar cewa wannan fa munafiki ne waɗansu kuma suka ce sun ambace shi ne saboda waɗansu daga cikin malamai sun ce ya tuba daga munafunci saboda wannan suka kira shi suka sa shi a cikin sahabbai to amma irin wannan tabbatar da tubansa daga munafunci yana buƙatar riwaya sahihiya shi yasa Al-Hafiz Ibn Hajar da ya kawo shi a cikin sahabbai sai ya sa shi a cikin kismu wanda dan ya kasa littafinsa kashi hudu al-kismu rabi a kowane harafi shine wanda yake wato sifarsu ta cewa sahabi ne bata inganta ba sai ya ambace shi a nan wajen An-Nabtal Ibn al-Harith akwai hadisi da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya ga shaytan ya kalli Nabtal Ibn al-Harith Allah ya kiyaye mu hadisin ban san ingancinsa ba nayi bakin kokari na ga isnadin hadisin ban gani ba balanta da san ingancinsa saboda haka al-udatu ala qa'ilihi ibn ishaq shi ya faɗa Muhammad ibn ishaq a cikin sira shi ya kawo wannan hadisin ko bai kawo shi da isnadi wanda yake za a iya tabbatar da ingancinsa ba ibn kathir ma ya dauko daga maganar ibn ishaq to ash-shahid shi dai Nabtal Ibn al-Harith wannan an ruwaito Ibn Abbas shine ya jingina wannan cewa yana cewa shine yake fadan wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan ayar akan sai ce daga cikin su akwai irin wannan Nabtal Ibn al-Harith daga cikin wani kuma daga cikin malamai magabata yace wata ran munafikai sun taru a majalisin su suna ta maganganu akan Annabi sallallahu alaihi wasallam har suna cewa wallahi idan abin da yake fada gaskiya ne to garaja kai da mu sai waɗansu suka ce a kada fa ku rinka irin wannan maganar wani yaje ya gaya masa wani abu yazo ya same ku kace a yo in ma an je an gaya masa ai komai kace kana faɗan uzuri zai saurare ka kana gaya masa zai ji maganar ka ai sauraro ne shi kawai da abin da aka faɗa masa yadda yake yi amma je a gaya masa din mana zamu je mun san abin da zamu gaya masa sai ya yadda to ka san wannan shine dabi'ar mutane da sarakunan duniya sarakunan duniya wanda ya iya fadanci ya iya zance ya iya bakinsa shine zai gaya musu su yadda da shi masu gaskiya ko masu gaya masa nasiha saboda za su gaya masa abinda baya so ya ji su a ne su suke ba sa isar da ba ma gaskiya ba za ta kai zuwa gare shi saboda haka zaka samu sau da yawa hukuncin su a juye yake sarakunan duniya kenan to shine suke nema su kiyasin Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan har suke sakin bakin su akan sa to shine sai Allah ya yi musu raddi da kuka ce shi sauraro ne eh shi sauraron ne ul udhunu udhun din shi wato abin da ake nufi da al udhun kunne wato shi kunne ne wato gabaki ɗayan sa ma kamar shi kunne ne komai ma sauraro ne kawai a wajen sa abin sauraro ne dan isa matuƙa wajen yanda baya musu inkarin abin da suke faɗa masa to sai Allah ya ce haka ne amma na alkhairi ne a gare ku domin idan yaji ya karbi uzurin naku zai hukun yana hukunci da zahiri ba zai tsaya ya bi kwakwaf ya ce sai ya binciko abin da ke cikin batinin ku ba wanda da zai yi haka da hukunci ne zai hau akan ku wanda yake shine karsakali amma sai ya karbi zahirin ku saboda haka alkhairi ne a gare ku ke ce udhunu khairin lakum ya ku munafiki da kuke fadan wannan a wata riwaya aka ce qul a wata qira'ar qira'an nafi qul udhunun khairun lakum shi udhun din ne kuma ya karanta ta bisukun dan dama kana ana cewa udhun bisukuni wa bidhammi haka shi nafi ya karanta ta sauran qurra'u sun karanta ta qul udhunu khairin shi ku nafi ya karanta ta qul udhunu khairin haka ma a farkon wa yaquluna huwa udhun qira'at jumhur kenan nafi yace yaquluna huwa udhnun bisukun lugatani a kalmar wannan ta kunne haka dalika ya saba ma sauran qurra'u suka ce sauran aljumhur suka ce udhunu khairin bil idafa idafatu sifa lil mawsub wato ji sauraro ne na alkhairi a gare ku shi kuma yace sauraro ne alkhairi wato shi sauraro ne yana sauraron ku amma kuma alkhairi ne wannan sauraron nasa da yake muku alkhairi ne a gare ku bi ma'ana yana karbar zahirin ku ya kyale batinin ku zuwa ga Allah wanda yake wannan ita ma nubi ce ta rahama sai Allah yace yu'minu billahi yana imani da Allah wato yana imani da Allah mumini ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin gaskata Allah ne saboda haka wanda ku yake da gaskata Allah ba shi da ha'inci dan haka ba za ka same shi alhaqini ba duk randa za ka yi mu'amala kai mu'amala da mai imani da mumini saboda mumini ba zai ha'ince ka ba la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda ba shi da amana mai imani ba zai ha'ince ka ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ha'ince ku ba zai yaudare ku ba saboda mai imani ne da Allah amma da kuke ganin kamar ya gaskata ku in kun zo kun gaya masa baya bin kwakwaf baya aunawa baya tamizi ba haka bane wa yu'minu lil mu'minin yana gaskata mu'minai su yake gaskatawa amma wato ta'ridi gare su kan cewa da yake da ya saurare ku ba wai ya gaskata maganar ku bane da ya nuna ya yi karfi zahirin uzurin da kuka kawo ba wai ya gaskata ku bane ba dolo bane ya san komai kuma yana kiwon mutane yana kiyaye mutane shi yasa Amr ibn al-As yace na dauka Annabi sallallahu alaihi wasallam irin sarakunan duniya ne alhali ku Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya kowane mutum a mukamin sa saboda shi Amr ibn al-As ana ce masa yana cikin duhatul arab cikin larabawa masu hadarin kaifin hankali Amr ibn al-As saboda haka ya dauka Annabi sallallahu alaihi wasallam bi wato irin wanda yake za a ba wanda yake jinjina mutane bane saboda yawan gogayya da mutane sai je ya same shi yace man ahabbun nasi ilaik wa ka fi so cikin mutane sai yace Abu Bakar yace bayan shifa yace bintuhu Essa sai ya amur sai ya shiru ya kama bakin sa sai ya san cewa ya san komai kowa ya aje shi a makamin sa kisa Aisha ta sifanta shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanin mutane ba tare da ya canza musu dabi'a ba wani mutum ya shigo da aka ce ga wannan ga wannan nan yazo ya rasulullah yace ku yi izini a gare shi bi'sa ahul ashira aw ibn akhil ashira tir da shi a cikin dan uwan dangi ko dan dangi
amma da ya shigo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautata mu'amala daga gare shi. Da ya fita sai Aisha ta ce, ya Rasulullah, ya akai wannan mutumin yazo ga abin da ka faɗa akan sa, amma kuma yana shigowa sai ka kyautata masa dabi'a, ka kyautata masa hali. Yace, ya Aisha, mata ahitini me yace, mata ahitini la'anan, yaushe kika sanni ni me la'ana ne, mai sakin bakinsa da la'ana akan mutane. Inna sharran nas man tarakahu nas makhafata sharrihi, mafi ashrarin mutane shine wanda mutane suka kyale shi, suka rabu da shi saboda jin tsoron sharrinsa. Wato wannan mutumin ashrari ne, saboda haka sai ya shimfida masa daga cikin abu na duniya da kyakkyawan dabi'a dan ya tsira daga sharrinsa. Saboda idan ya fuskance shi da abin da yake shine hakikanin halinsa, sharrin da zai je yayi ya fi abin da ya nuna masa na kyakkyawan hali. Wannan shi ake ce ma al-mudara, kamar mutum ka bashi wani abu na duniya, ka san wani zaka bashi ne, ka bashi kyauta ba dan soyayya ba, a dan gudun sharrinsa, to wannan babu laifi. Ka bashi addininka, ka sassauta masa wajen addini dan saboda kana kwaɗayin abun duniya, wannan shine mudahana, shine ba a so. Amma al-mudara, ka bashi daga wani abu na duniya domin ka tsira da addininka, ka tsira da mutuncinka, wannan matsalolin shari'a ta yarda da shi. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya mana, saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya mutane kowa a matsayinsa, ya san halin kowa. Saboda haka yu'minu lil mu'minin, da mu'mine yake gaskatawa. Ma'anar yu'minu lil mu'minin, al-iman nan yayi ta'adda da lam, domin a nuna kan cewa abinda ake ni can kuma aka ce yu'minu billahi. Kaga akwai bambanci, ba a ce yu'minu bil mu'minina ba, sai aka ce yu'minu lil mu'minina, domin a nuna bambancin ɗayan. Na farko ana nufin imani na bada gaskiya da bada gaskiya da Allah jalla wa'ala, irin bada gaskiyar da addini ya hukunta. Yu'minu kuwa da aka yi lil mu'minina, da aka ce yana gaskata, sai aka fassara shi da at-tasdiq, yana gaskata mu'minai da zai nuna cewa yana tare da su. Domin al-iman idan ya ta'adda da lam, yana nufin gaskatawa, yana nufin kasancewa tare da abu. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce, fama amana li Musa illa dhurriyatun min qawmi, babu wanda suka gaskata Annabi Musa suka kasance tare da shi sai waɗansu ƴan yara daga cikin mutanensa. Kamar yadda mutanen Annabi Nuhu suka ce masa, anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalu, mi imani da kai mu kasance tare da kai bayan wanda suke tare da kai din, al-ardha nuna ne wulakantattu na ƙasa. Saboda haka wannan shine ma'anar al-iman idan yayi ta'adda da lam, yana nufin at-tasdiq, wama anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin. Kayan Annabi Yaqub suka ce masa, kai ba mai gaskata mu bane, koda mu masu gaskiya ne. To saboda haka Allah ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi mai gaskata mu'minai ne, ma'ana shaidar mu'minai yake karba. Saboda haka idan mu'minai suka zo suka gaya masa abu na hakika, su yake gaskatawa. Domin yayin da waɗannan munafukai da suke tare suka rinka ba'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna biki, suna faɗa abin da suke so, har wani daga cikinsu ya ce, to karfa aje a gaya masa. Suka ce, amma je a gaya masa din mana, za mu je mu gaya masa uzurinmu kuma ya yarda da mu. To akwai wani daga cikin wani saurayi daga cikin al-ansar, al-Qais ibn Amir, yana jin maganar su ya ce, to ko lalle kuwa jakai sun fi ku, don ku abin da yake faɗa gaskiya ne, ba kamar yadda kuke faɗa ba, kuma sai na gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya je ya gaya ma manzon Allah salawatullahi wasalamuhu alaihi, sai suka zo suka bada uzurinsu, Annabi ya karbi uzurinsu, sai wannan aya ta sauka ta gaskata maganarsa. Saboda haka muminai yana gaskata maganarsu. Saboda haka kada ku tsammanin cewa da kun bada uzuri ya kyale ku, kun sha kenan, a'a, yayi hukunci da zahiri ne. To sannan ya ce, wa rahmatun lil ladina amanu minkum, kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikinku. Wato rahama ne na cewar ya karbi uzurin naku, aka kyale ku, ba a kashe ku ba, ba a yi amfani da abin da ya gaskata muminai da shi ba a kanku ya kashe ku. Domin waɗansu da suka yi imani sai ya zamanto rahama a gare su, an ba su dama har su tuba. Kaga da Allah, da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi uzurinsu ba, ya zartar da hukuncin Allah a kansu na kashe su. Da waɗanda suke da rabo za su yi imani, ba za su samu wannan rabon ba. To amma wannan mu'amala ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zamanto udhunu khair, ya zamanto rahama ne a gare su. Saboda waɗanda suka yi imani
sun samu cin gajiyar wannan rahamar har sun samu damar sun yi imani, domin Allah ya rubuto musu imani tun fil azal cewa za su tuba daga munafunci su zo su yi imani. Kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewar munafukai ba musulmi bane, domin ga waɗanda suka yi imani daga cikin munafukan an fitar da su, an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne a gare su. Waɗanda kuwa ba su yi imani ba suna nan a cikin munafuncinsu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba rahama ne ga kafirai ba. Wato izza ne, ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, rahama ne ga muminai amma ga kafirai shadid, mai tsanani ne. Wallahi sannan Allah ya ƙara ayar da cewa walladina yu'duna rasulullahi, waɗanda suke cutar manzon Allah, lahum azabun alim. Kaga nan ba a ce walladina yu'duna nabiyya ba, ba a ce walladina yu'duna rasula ba, sai aka ce walladina yu'duna rasulullahi, waɗanda suke cutar manzon Allah, domin a nuna kan cewa cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar Allah ce, dan ba wani ne ya aiko shi ba, Allah shine ya aiko shi. Saboda haka duk abin da yake yi abinda Allah ya ce ayi ne, saboda haka duk wanda ya cuce shi ya cuci Allah, shine fa'idar fadan wannan suna da azaba mai raddi, ma'ana a duniya da lahira. Cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan a cikin sifar sa ta manzanci ce, wannan kafirci ne, kafirci ne wanda ya cuci Annabi sallallahu, kamar wanda wayannan munafikai suka fada suka aibata shi da wannan sifa, wannan kafirci ne. Allah ta'ala ya ce إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأن سكي تشوتر الله دمن زنسا. الله يا إن موسى الدنيا دلاهرة. كما يتردد موسى عذابا مولا كنتروا. تويت شيء وأن تشوتر دعكين. أما أوكي تشوتر وجد سكي كوما باين وأن وجد سكي أما من قبيل الحرام. أما حرام شيء ميجرما. شيني كمر. Yanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratul ahzab na waɗanda suke kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara da daddare, in ya gayyace su cin abinci, bayan sun ci abinci sai su zauna a tahira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya zo ya kadaita da iyalinsa, su kuma sun kasa ganewa, sun kasa daukan hannu, ya shiga ya fita, ya shiga ya fita, shi kuma yana jin nauyi saboda halinsa da kawaici irin nasa da kunya irin tasa, ba zai ce kai na gaji ba, ku fita fitali ne ina so in kwanta. Yana da kunya, ya fi budurwa wadda ba taɓa ganin mutane ba, ya fi ta kunya. Aka sifanta kunyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kunya tana daga cikin imani. To sai Allah ya saukar da ayar da yace to shi sai ya kore ku daga gidansa ba ruwan Allah, yace inna zalikum kana yu'dhi an-nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq. Wannan hali naku yana cutar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma yana fa yastahi minkum, sai ya rinka jin kunyar ku. Allah ku baya jin kunya daga gaskiya, shi sai ya kore ku. Yace ku fita. Ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayri nadirina ila inahu walakin idha du'itum fadkhulu fa idha ta'imtum fantashiru. In kun ci abincin ku fita ku tafi. Shi Allah sai ya fada, baya kunyar gaskiya. To shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ana basa baya jin dadi, amma fa yastahi minkum. To saboda tangatan Allah ne salawatullahi wa salamuhu alaihi, sai Allah abinda duk yake bisa kyakkyawan halinsa ba zai iya yi ba, saboda kyakkyawan ɗabi'ansa sai Allah ya yi masa. Ka duba gani, duk wanda ya taɓa shi ba shi ne yake ɗaukan fansa ba, Allah ne yake ɗaukan fansa gare shi. Shi ba a taɓa shi sai ya kyale, amma ba za a taɓa Allah ya kyale ba. Yayin da ya haka to shi kuma Allah in an taɓa shi ba zai kyale ba, komai kaskanta taɓa shi kuwa. Kaga wannan na mumine ne, bai kai kafirci ba abinda mumine suke, amma haramun ne. Sai ya saukar da aya ya musu ladabi. Haka zalika yana magana, ana magana akan, ana ɗaukaka murya akansa, shi ma nan Allah maɗaukakin sarki sai da ya musu bulala. Ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ku wanda suka imani, kada ku ɗaukaka muryar ku sama da muryar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kada ku bayyana magana a gare shi kamar yadda kuke bayyana ma junanku magana, sai ayyukanku su ɓaci, ba ku sani ba. Kaga wannan ai idaya ne, ɓatanci ne gare shi, amma bai kai ga kafirci ba, amma matsayinsa ya kai ya ɓata aiki, domin daga cikin ayyuka akwai ayyuka da ba su kai ga kafirci ba amma suna ɓata aiki gaba ɗaya, kamar mutum ya bar sallar la'asar, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai daga cikin sallah wanda ya barta Allah zai ɓata aikinsa gaba ki ɗaya. Aka ce sallar la'asar ce,
idan mutum ya bacce da gangan har lokacin da ya fita. Dan haka ma'aikata gwamnati ku kula, masu aiki ku kula da masu tafiya akan hanya. Waɗannan masu tafiya akan hanya, musamman irin wanda suke tashi daga aiki, ba za su kai ba sai sun yi tafiyar awa biyu ko awa uku. Wani lokaci su tashi kafin sallar la'asar, kafin su kai magariba ta yi, ba za su je gida ba sai bayan magariba, lokacin sallar la'asar ya fita. Idan mutum ya bar sallar la'asar har lokacin da ya fita, Allah yana bata masa aiki. Saboda haka har gara ma in ka san kana da wannan uzurin, ka hada azhar da la'asar, kana da uzuri kanka hada azhar da la'asar. Arada Allah yukhrija ummatahu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da la'asar dan ya nuna babu takura ga al'ummarsa. Yayin da aka shiga cikin irin wannan, ka hada azhar da la'asar din, kamar yanda wanda suke zauna a irin Lagos da Port Harcourt din nan da ake dogon goslo da sauransu, wanda ba za su taso daga aiki kafin lokacin la'asar, amma ba za su kai gida ba sai bayan magariba, ko ba inda za su aje mota, dan a tsakiyar hanya suke, ba inda za su ratse su aje hanya su aje. Duk da yake tsoron Allah yana sanya mutum ka duba map ka ga a wace unguwa ce za ka ratse ka je ka samu sallar la'asar ka yi. To Allah ta'ala ya ce wanda ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan idayar ba ta kai kafirci ba, amma tana bata aiki ga baki daya. Saboda haka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babba ne wajen Allah jalla wa ala, kuma wannan yake nuna mana cewa Allah mai kishin bayinsa ne, Allah mai kishin bayinsa ne, ballantana shugaban bayinsa baki daya salawatullahi wa salamuhu alaihi. To haka dalika sauran bayin Allah waɗanda suke akan tafarkinsa, malamai masu aiki da iliminsu da salihan bayi masu riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, masu binsa sau da kafa har suka zama har Allah madaukakin sarki ya so su, auliyaullah waɗanda suke a masu tsoro, masu imani na gaskiya da tsoron Allah na gaskiya, wanda duk yake taba su to ya hada yaki da Allah ne. Dan yayin da duk mutumin da ya saida kansa ga Allah kawai, Allah kawai yake rayuwa domin sa, to shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya zama to shine mai bashi kariya, shine mai iya masa abinda ba zai iya ba. Mu kula da wannan kware da gaske wajen mu'amalan mu da bayin Allah, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa daga cikin mutane wanda zaka ganshi mai jirkitaccen kama, mai budu-budu da kasa, ana korarsa in ya zo kofar mutane da zai ce ma Allah wani abu, Allah kai kaza, Allah zai tabbatar da wannan abu saboda matsayinsa a wajen Allah, ba wanda ya sani. To laka kada ka raina mumini ko ya yake, duk mutumin da yake kafa goshinsa ga Allah kada ka raina shi ko ya yake, ballantana ka batanci, kai masa batanci. Walladina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Bayan Allah yayi maganar cutar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, nan take sai ya biyar da shi da wannan ayar. Waɗanda kuma suke cutar mu'minai maza da mu'minai mata ba tare da sun yi wani abu ba, ba tare da abin da suka aikata ba na cutar da su, to waɗannan sun ɗaukan ma kansu ƙarya, faqad ihtamalu, sun ɗaukan ma kansu ƙarya da laifi wanda yake mabayyani, wato laifi ne babba ka cuci mu'mini dan kwanka, saboda kada ka wulakanta mu'mini. Na'am.
يَعْلَمُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُعَادِهِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ
Allah ya ce yahlifuna billahi lakum, suna rantsuwa da Allah a gare ku, li yurdukum, domin su amintar da ku kansu, wato domin ku yadda da su. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu, Allah da manzansa su suka fi cancanta su yardar da Allah kuma su yardar da manzansa. In kanu mu'minin, in sun kasance mu'mine ne na gaskiya, wato da yake su abin da ya dame su mutane su aminta da su. Saboda haka nan ba a ce wa minhum ba, sai aka fata sifar su ce ga baki daya. Munafikai a tabi'ar su suna da rantsar rantse ga mu'minai domin su faranta ma mu'minai rai, su ce a wannan ai suna tare da mu waɗannan babu komai ai wayennan namu ne gashi ko yaushe yau baka ji irin da suke rantsuwa ba da Allah kan cewa Allah kan cewa suna tare da mu ishara ga abin da suke faɗa a can ya halifuna billahi innahum laminkum to suna faɗan haka ne su cewa su in su suna cikin ku dan ku yadda da su to shine sai Allah ya ce inda su mu'mine ne na gaskiya ai kamata yayi su nemi Allah da manzansa su yarda da su ne ba su nemi mutane su yarda da su ba domin duk wanda ya nemi yardar Allah da fushin duk wanda ya nemi yardar Allah da fushin mutane to Allah zai yarda da shi kuma yasa mutane su yarda da shi wanda kuma ya nemi yardar mutane da fushin Allah to Allah zai yi fushi da shi kuma ya sanya mutanen ba za su yarda da shi ba duk yanda yayi ko da zai ba su duniyar nan baki daya sai su ce ba ma yi amma kuwa da zai watsar da su ba ruwansa da su Allah ne kadai a gabansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai a gabansa bayan Allah abinda yake nema ya ga dai yardar Allah ita ce yake nema to zai sami yardar Allah kuwa dan Allah wato mai yawan godiya ne kai masa dan kadan ka zo ka tafi zuwa gare shi kadan ya taho da gudu wajenka sai sami yardar Allah kuma in ya sami yardar Allah mutanen za su yarda da shi ko sun so ko sun ki ko sun so ko sun ki sai sun yarda da shi ba ga yanda aka yi ba da shi menene irin ya aka yi da mutane da dama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As inna yayin da ya musulunci ya ce ya rasulullah da bayan kasa ba wanda nake ki irin ka amma yanzu ba wanda nake so kamar ka mutum ne zai zo yana so ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna neman su kama shi su kalli shi sai ya zo sannan sai ya ce abinda kake nufi ba za a sallada ka a kaina ba kenan sai kaga ya watsar da wannan abin ya rungumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda yanzu nake so kamar ka saboda haka duk wanda ya zamanto da gaske tare da Allah dan zukata a hannun Allah suke wannan haƙan haka yake kuma a cikin rayuwarka kai kanka zaka ga irin mawaƙif irin waɗannan cewa Allah shike zuya zukata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman zukata suna tsakanin ɗan yatsu biyu ne ɗan yatsun Allah jalla wa ala yana juya su yanda yaso saboda haka shine kadai yake da iko akan juya zuciya wallahi wa'lamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi Allah yana tsayawa tsakanin mutum da zuciyarsa kai kanka baka da iko akan zuciyarka Allah zai tsaya tsakanin kai da zuciyarka ga abinda kake so sai Allah ya juya ta ta zaman to ba wannan kake so ba Allah ya juya ta tsakanin kai da zuciyarka ma Allah ya tsaya ballantana tsakanin wani da zuciyarka saboda haka babu abinda ya kai rike Allah to shine Allah ya yi musu wannan wa'azin yace Allah da manzansa su suka fi cancanta su yarda da su nan kaga an ce Allahu Allahu wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu ba a ce kaga an ce Allah da manzansa su suka fi cancanta an yurduhu su yarda da shi abdamir ga waye yake komawa yana komawa zuwa ga Allah ne Allah da manzansa su suka fi cancanta su yarda da Allah wa rasuluhu wa yurdu rasuluhu an yurduhu wa yurdu rasuluhu su yarda da Allah kuma su yarda da wa rasuluhu kazalik kuma manzansa ma kamar haka wannan wato jumla an yi wato wannan jumla an yi atufin jumla ne akan jumla sai aka shafe jumlar ta biyu sai aka shafe jumlar ta biyu saboda ikhtisari kamar yadda yake a cikin yaren larabci wato Allah da manzansa su suka fi cancanta su yarda da Allah su yarda da manzansa salawatullahi wa salamuhu alai domin yayin da suka wani taujihin kuma Allah da manzansa su suka fi cancanta su yarda da shi Allah domin yayin da suka yarda da Allah sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu kuma suka akasa suka ce azamir yaudu ila aqrabi mazkur Allah da manzansa su suka fi cancanta su yarda da shi manzon Allah din domin in suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda da Allah domin Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin yarda sai da yardar Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki in an yarda da shi an yarda da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi in kanu mu'minin in sun kasance mu'minin ne na gaskiya wanda wannan take nuna kan cewar ba a daya bi haso daga su imani ba kaga suna munafikai amma har yanzu ake gaya musu to ga hanyar imani in dai kun kasance mu'mine ga abin da za ku yi wanda yake haka ya kamata musulmi su kasance tare da duk waɗanda suke wa'azi ya zuwa gare su kada a daya bi haso daga gare su kada a ce a wannan ai sun riga sun halaka wa ya halaka su kai ka halaka su ka san wanda yake ya halaka daga wanda ya tsira
saboda haka ba za ka gushe ba kana ta fada, kana ta bude kofar tuba, kana ta bude kofar bayani, har mutane ya zamanto gaskiyar ta bayyana a gare su, sun zo sun karba. Sannan Allah ta'ala ya ci gaba da musu wa'azi, ce alam ya'lamu, shin ba su sani bane, annahu man yuhadidillah, cewa duk wanda yayi wato duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu, ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa anna lahu nar jahannama, to wutar jahannama mai tabbata ce a gare shi, khalidan fiha, yana mai dawama a cikin ta. Zalika al-khizyu al-azim, wannan shine kunya wadda take babba, mai girman kunya, cewa mutun ya kasance daga cikin wanda za su dawama a cikin wutar jahannama. Allah ya kiyashe mu. Wato Allah madaukakin sarki ya musu wa'azi da wannan, cewa waɗannan munafikan shin ba su sani ba kan cewar wato saba ma Allah, al-muhadda ko al-muhadada, kamar yadda ya zo a nan, kamar al-mushaqqa ne wal-mushaqqa, kaga a Qur'ani ya zo da fuska biyu, wa man yushaqqi Allah, kuma ya zo wa man yushaqqi Allah wa rasulahu, amma a wajen muhadati sai zo wa man yuhadidi Allah wa rasulahu, amma bai zo da wa man yuhad, akwai ya zo da la tajidu qauman yu'minuna billahi la tajidu qauman yu'min yuhadduna man haddallaha, kaga shi ma yazo da fuska biyu a cikin Qur'ani, yazo da fakkul idgham da kuma al idgham, yuhadidillaha da yuhaddullaha, haka kamar yanda yake yushaqqillaha da yushaqqillaha, duk wannan salo ne na Larabci. Ana fadin in kace yuhadidillaha wani yace lugatul hijaz, lugar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, amma da yake Qur'ani ba Larabi ne, yazo da dukkan salon Larabci, sai ishara hatta Larabcin da ba shine mashhuri ba wajen Qurayshawa su sai su fakkul idgham, su ce yuhadidillaha yushaqqillaha, suka banu Tamim yan arewacin Saudiya, banu Hanifa da sauransu, sai su ce wa man yuhadidillaha yushaqqillaha, sai idgham. To Al-Qur'ani ba Larabi ne, sai yazo duk da wannan dan ya nuna kan cewa Larabcin ba bako ne a wajen sa ba. To Allah ya ce wanda duk ya saba ma Allah da manzansa, wannan shine sakamakon sa. Wannan wa'azi ne ga munafikai, domin hatta wanda bai imani ba, tsoratarwa tana amfana a gare shi, domin ya san zai mutu, kuma ko da bai imani da wuta ba, Allah madaukakin sarki ya bashi tsoro da wutar jahannama. Domin na farko a yanke hanzari a gare shi, kada ya ce ma ja ana min bashirin wala nadir, faqad ja'akum bashirun wa nadir. Na biyu, saboda ita zuciya ba san lokacin da gaskiya take shiga cikin ta ba, amma ana fada wani lokaci zai dace da wannan sa'ar ta tawfiki, sai gaskiyar ta shiga, sai ka ji wannan shine mabudin imani. Yanzu kamar Jubair ibn Mut'im ibn Adi, gashi bai yana jin Qur'ani a Makka zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam, shekara 13 yana jin Qur'ani, sai wata ran yazo akan karban al-asara, akan yanda zai zo fansan waɗanda aka kama a lokacin yakin Badr, ya shigo cikin aka kyale shi, ya shigo cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah magriba, yana karanta wathur wa kitabin mastur, sai ya ji Allah yana cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinu, yace sai ya ji zuciyarsa kamar za ta tashi. Wannan shine dalilin karɓarsa musulmi, ga kuma ya dace Qur'ani, lokacin ya dace da wannan wato kwankwasar zuciyar da Al-Qur'ani yake yi, a lokacin ya dace da shigar imani, sai zo ya musulunta. Saboda haka ake tanana ta wa'azi ko yaushe Al-Qur'ani yake ta bada, gashi dai kaga ya nuna mutane halakakku ne, kafire ne da sauransu, da narko da aka yi, amma kuma sai ga ya zo da yi musu wa'azi da ba su tsoro, domin kaunar kan cewar watakila yanzu ne gaskiyar za ta shiga cikin zukatansu. Wannan mu ake yi ma domin mu ne za mu isar da saƙon Al-Qur'ani, mu ne za mu yi wa'azi da Al-Qur'ani. Don haka kada ka taɓa yanke ƙauna wajen bayyana gaskiya da duk mutum da ka same shi kake so ka janyo hankalinsa zuwa ga addini, ka yi ka sake har lokacin da Allah zai sa ya karɓi gaskiya ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta. Allah ya haska zukatanmu da hasken Al-Qur'ani. Allah ya sanya Al-Qur'ani ya zamanto jagora a gare mu. Allah ya sanya shi ya zamanto rahama a gare mu. Ya ba mu ikon karatunsa dare da rana, ya sanya mu wanda suke yawan karatunsa musamman a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka, shahrul Ramadan, shahrul Qur'an. Allah kuma ya karba daga gare mu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.